Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan masu azumi kuma ana kan ayyukan ibada lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Asabar 30 ga watan Afrilu. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai.
Yayin da Rasha ke ci gaba da kai farmaki watanni uku kenan a jere, Amurka na nuna alhini ga 'yan Ukraine tare da goyon bayan gagarumin taimako ga Kiev daga Washington. Kasar Nepal ta hana shigo da motoci, barasa da sauran kayan alatu don takaita yin amfani da kudaden ajiyar kasar, yayin da hauhawar farashin mai da shigo da abinci da suka samo asali daga yakin Ukraine ke kara kawo cikas ga tattalin arzikin kasar. Wata gagarumar fashewa ta auku a wani masallaci mai cunkoson jama'a a Kabul, babban birnin Afghanistan, yayin da ake gudanar da sallar Juma'a. Rahotanni sun ce mutane da yawa sun mutu, wasu kuma sun jakkata.
Fala shi kyauta, kanin labarin kenan. A babin rahotanni za a ji cewa yau ake kammala makon jaddada muhimmancin rigakafi a duniya.
A hakikanin gaskiya rigakafi ya aiki kwarai da gaske wajen shawo kan wannan cututtuka, ba ma polio kawai ba, har ma su mashako, su rike haƙora da kyanda da shauransu.
To, ko me yasa Najeriya ta gargaɗi ƙasashen waje da su kauce ma shiga sharaba shanu yayin da fagen siyasar ƙasar take daɗa ɗaukar harama?
Rashin jituwa tsakanin gwamnatin da aka yi wa katsalandan da kuma wadda ta yi din. To, ita kuma rashin jituwa musamman a mataki na gwamnati takan shafi kowa da kowa a kasashen biyu, musamman waɗanda suke kasuwanci.
Za kuma aji yanayin farashin kaya yayin da ake shirye-shiryen sallah. Kamar rukuni yammacin ranar Asabar, yau ma muna tafar da shirin adawa lafiya wanda Baba Yakubu Makeri ke gabatarwa. Za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo. Za kuma a ji fallar azumi albarkacin watan Ramadan. Amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da Rasha ke ci gaba da kai farmaki watanni uku kenan a jere, Amurkawa na nuna alhini ga 'yan Ukraine tare da goyon bayan gagarumin taimako ga Kiev daga Washington. Ra'ayoyin jama'a sun nuna manyan jam'iyyun kasar biyu na goyon bayan bukatar da shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar ta neman dala biliyan 33 daga majalisar dokokin kasar a wannan makon. Kari kenan akan dala biliyan 13.6 na agajin soja da jinkai da 'yan majalisar suka amince da shi a watan da ya gabata. Har ila yau, Amurkawa suna kuma goyon bayan kudirin Biden na barin 'yan gudun hijirar Ukraine su zo Amurka da kuma hanzarta shirin takardunsu na shigowa kasar bisa ka'ida. Bayanan ra'ayoyin jama'a da kamfanin Gallup ya tattara a tsakanin 1 ga watan Afrilu zuwa 19 sun nuna kashi 78 cikin 100 na Amurkawa sun amince a bar 'yan gudun hijirar Ukraine har zuwa 100,000 su zo Amurka. Wannan shine goyon bayan Amurkawa akan shigo da 'yan gudun hijira mafi girma da kamfanin Gallup ya gano akan yanayin 'yan gudun hijira daban-daban tun daga 1939. Kasar Nepal ta hana shigo da motoci, barasa da sauran kayan alatu don takaita yin amfani da kudaden ajiyar kasar, yayin da hauhawar farashin mai da shigo da abinci da suka samo asali daga yakin Ukraine ke kara kawo cikas ga tattalin arzikin kasar, wanda dama ke fuskantar koma baya sanadiyar annobar COVID-19. Kasar ta Nepal, wadda ke tsakanin India da China, ita ce kasa ta biyu a kudancin nahiyar Asiya bayan Sri Lanka da ke fuskantar matsalar tattalin arziki. Kayayyakin da ba za a shigo da su ba sun hada da talabijin da wayoyin hannu masu tsada, a cewar gwamnatin a wannan makon. Matakin zai ci gaba da aiki har zuwa tsakiyar watan Yuli. Don rage amfani da man fetur, wanda Nepal ke shigo da shi daga ƙetare, an takaita ranakun aiki a ofisoshin gwamnati zuwa kwanaki 5 sabanin kwanaki 6. Wata gagarumar fashewa ta auku a wani masallaci mai cunkoson jama'a a Kabul, babban birnin Afghanistan, yayin da ake gudanar da sallar Juma'a. Rahotanni sun ce mutane da yawa sun mutu, wasu da yawa kuma sun jakkata. Jami'an gwamnatin Taliban sun tabbatar da cewa adadin waɗanda suka mutu ya kai akalla 10. amma Sayyid Fazil Aga, limamin masallacin Khalifa Sahib da ke yammacin birnin, ya ce sama da masu ibada 50 ne aka kashe. Rahotanni sun ce fashewar ta lalata sauran masallacin wanda ya rufto akan jama'a. Aga ya ce wani da ake kyautata zaton dan kunar bakin wake ne shine ya shiga cikin masallacin ya kuma tada nakiyoyin da yayi damara da su. Bakin hayaki ya turnuke ko ina gagawar wakina a ko ina a cewar sa. Ya kara da cewa ƴaƴan ƴan uwansa na cikin waɗanda suka mutu. Mai magana da yawun taliban Zabihullah Mujahid yayi Allah wadai da haran. Ba da dadewa ba za a gano waɗanda suka aikata waɗannan laifukan a kuma hukunta su in Allah ya yarda, abinda ya wallafa kenan a shafin sa na Twitter. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To an jima kadan Maryam za ta saki shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko wanda zai kai mu Najeriya. Kamar yadda ba a rasa sani ba, yau ake kammala makon jaddada muhimmancin rigakafi a duniya baki daya, wanda don haka wakiliyar sashen Hausa ta harkokin lafiyar jiki Hawwa Umar ta hada mana wannan rahoton.
Taken satin rigakafin na duniya na bana shine fatan tsawon rayuwa ga kowa domin kokarin hada kan al'umma wajen yin rigakafi ta yadda za su cimma burinsu wanda ake tsammanin zai taimaka wajen kare ƴan uwansu tare da samar da ingantacciyar rayuwa. Haka kuma hukumar ta ware ranakun ne don ganin gwamnatoci sun bi dukkan hanyar da ta dace don samar da ingantaccen rigakafi ga al'umma. Har ila yau hukumar na kokarin ganin tabbatar da cewa al'umma a duk fadin duniya sun samu kariya daga cututtuka masu yaduwa da zummar kawar da wasu daga cikin cututtukan. Jami'i a hukumar lafiya matakin farko ta kasa bangaren bada agajin gaggawa na al'amuran polio Dr. Usman Sa'idu Adamu ya ce rigakafi ya taimaka wajen kawar da cututtuka da dama a Najeriya.
Mun ci nasara kwarai da gaske kawar da cutar shan inna. Ko da yake dai akwai dan sauran burbushi da yake cikin muhalli, wato environmental stress a wurare can da nan. A hakikanin gaskiya rigakafi ya aiki kwarai da gaske wajen shawo kan wannan cututtuka, ba ma polio kawai ba, har ma su mashako, sarki haƙora da kyanda da shauransu.
A nashi bangaren Dr. Lawal Musa Tahir ya jaddada mahimmancin yin allurar rigakafi.
Idan kwayar cuta ta zo ta samu ta shiga cikin dan adam, sai kasance ba sabon abu bane. Jikin dan adam din zai fito da sinadaran da za su yaƙi cutar nan cikin ƙanƙanin lokaci, ko ya hana ta yin tasiri kwata-kwata, ko kuma ya rage mata tasiri matuka a jikin ɗan adam.
Na zanta da wasu 'yan Najeriya don sanin ra'ayinsu game da allurar rigakafi. Ga kuma abin da suke cewa.
Fatima Abdullahi Nuhu: kowane ciwo kafin ya kama mutum zaki ji an ce ga rigakafin shi. To in har mutum kuma ya samu ya bi, zaki ga abin dai da yardar Allah sai kiga an tsallake. Amma gaskiya idan ba a yi rigakafin ba akwai matsala. Sai kiji ana ke ni na gaji kawai da alluran nan, ba kuma ya Allah ne ike karewa. To gaskiya kafin Allah ya kare ka, kai ma fa sai ka kare kanka.
Ngozi: mata su dinga kai yaransu asibiti domin allurar rigakafi. A wannan zarafi din na kira mazaje su dinga mana taimako da kuɗi kuma da advice, domin mun ce musu su ba su taimake mu da kuɗi mu kai yaran nan asibiti, kar su ce wai ba su da shi. Domin ko a asibiti in mutum ya je aihuwa ana kan ce wai a wannan lokacin zuwa wannan lokacin a dinga kawo yaro saboda wannan alluran rigakafi din.
Adamu Suleiman Jakusko: a duk lokacin da iyali na take da juna biyu, za ta je asibiti bayan ta gama gwaje-gwajen su har ta aihu, za ta bi duk waɗannan sharaɗan na alluran rigakafi duka har sai ta gama. A ƙarshe ma har a ba su certificate. Ga Bahaushe, ga Inyamuri, ga Bayarabe da kowa a layi ana mishi wannan abun. To ina za a saka wani magani ya cutar da kabila guda?
Bincike ya nuna cewa rigakafi kan kare miliyoyin mutane daga kamuwa da cutuka a kowace shekara, kuma shine matakin farko da ke kare yaduwar cututtuka a tsakanin al'umma, wanda yasa Hausawa kan ce rigakafi yafi magani. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Hawwa, ga muryar da ci gaban labaran duniya.
Mazauna birnin Beijing za su buƙaci gwaje-gwajen COVID-19 don shiga wuraren jama'a a cewar jami'ai a yau Asabar, a lokacin da suka sanar da sanya sabbin matakan daƙile yaduwar cutar a yayin da za a fara hutun ranar ma'aikata wanda aka sanya matakan takaita zirga-zirga saboda yaduwar cutar sosai a babban birnin. A lokacin hutun na kwanaki biyar ne aka fi yawan tafiye-tafiye a China, amma sake barkewar cutar COVID mafi muni da aka gani a ƙasar tun farkon ɓullar cutar zai sa mutane su zauna a gida a wannan shekarar. Yayin da ake fuskantar barkewar cutar corona nau'in Omicron mai saurin yaduwa, jami'an China sun tsaurara matakan yaƙi da cutar ta hanyar yi wa mutane da yawa gwaje-gwaje da kuma killace waɗanda suka kamu da cutar. Duk da matsin tattalin arziki da kuma takaicin da jama'a ke nunawa, babban birnin ya sanar da cewa zai ƙara takaita shiga wuraren jama'a ko bayan lokacin hutun. An sake kama ɗaya daga cikin shugabannin 'yan adawar ƙasar Algeria, Karim Tabu, a cewar ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama. Tabu shi ne ɗaya daga cikin 'yan adawar da aka fi sani a lokutan gagarumar zanga-zangar da aka shayi a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar Hirak ta masu rajin kare demokuraɗiyya, wacce aka kafa a watan Fabrairun shekarar 2019. 'Yan rajin sun buƙaci a yi garan bawul a kundin tsarin mulkin ƙasar wanda ake amfani da shi tun bayan da Algeria ta samu 'yancin kai daga ƙasar Faransa a 1962. Da yammacin jiya Juma'a aka tsare Tabu a gidansa a cewar ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama. Ƙungiyar kare haƙoƙin ɗan adam ta Algeria da ake kira LADDH a takaice ta bayyana a shafinta na Facebook cewa har yanzu ba mu san dalilin da ya sa aka kama shi ba. A ranar Talata da ta gabata, Tabu ya rubuta a Facebook cewa girmamawa ga mai fafutuka Hakim Dabazi, wanda ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta sanar da mutuwarsa. Tun daga watan Fabrairu ake tsare da Dabazi.
A gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wannan karan ma Najeriya muka dosa, inda shugaba Muhammadu Buhari ya shirya liyafar shan ruwa ta iftar a fadarsa, inda ya gargaɗi jami'an diplomasiyyar ƙasashen waje cewa kar fa su yi katsalandan yayin da fagen siyasar ƙasar ke daɗa ɗaukar harama, inda ya ce a nas ta ɓangaren kuma gwamnatinsa za ta tabbatar ba a yi maguɗi ba a zaben da ke tafi. Kan wannan ne wakilin sashen Hausa Umar Faruk Musa ya ji ta bakin wasu ƙwararru kan harkokin diplomasiyya. Ya fara da Alhaji Adamu Daura, mai sharhi kan harkokin diplomasiyya, wanda ya tambaye shi a ganinsa me yasa Buhari ya yi wannan gargaɗin. Sai ya ce,
domin wani lokaci akan samu ƙasashe masu katsalandan cikin harkokin siyasa na ƙasashe waɗanda ba nasu ba, musamman ba sai na faɗi suna ba, kasan manya-manyan ƙasashen duniya waɗanda suka shiga ko dai su shigo a sarari ko kuma ta ƙasa. To wannan daidai ne, saboda lokaci ya zo na zaɓe, shi ya sa shugaban ƙasa ya ce musu da Allah su kiyaye.
Idan suka yi katsalandan ga misali saɓanin bukatar da ya gabatar musu, me kake ganin zai faruwa a lamuran zaɓe na Najeriya, kuma da dangantaka tsakanin Najeriya da irin waɗannan ƙasashe masu katsalandan?
To in aka yi katsalandan, yawanci takan kawo rashin jituwa tsakanin gwamnatin da aka yi wa katsalandan da kuma wadda ta yi din. To ita kuma rashin jituwa, musamman a mataki na gwamnati, takan shafi kowa da kowa a ƙasashen biyu, musamman waɗanda suke kasuwanci da waɗannan ƙasashe biyu da kuma mu'amala dai ta yau da gobe. Wani lokaci zaka ga har ta kai ga an janye jami'an wakilci, wannan ya janye nashi, wannan ya janye nashi, an kai ga dakatar da visa. To ire-iren wannan abubuwan zaka ga ya shafi hudar kasuwanci, waɗanda su wannan 'yan kasuwan ba su ji ba su gani ba, kaga wannan rigima ta zo ta shafe su. In akwai wani tallafi da ake badawa zaka ga an dakatar da shi. To duk irin wannan yakan kawo kaga talaka a ƙarshe shine zai sha wahala in aka samu wannan takun saka.
Ambassada Adamu Daura kenan a tattauna da ni da shi a Abuja. A waje ɗaya na tuntuɓi Ambassada Ibrahim Musule domin in ji irin martanin da zai maida akan jawabin da shugaba Buhari ya yi cewar zai tabbatar da an yi zaɓe a Najeriya ba tare da takuma guɗi ba, inda yake cewa
idan ka ga abubuwan da suke faruwa a da kuma yadda
tafiyar yanzu take ba zai baka wani kwarin gwiwa na ganin cewa hakan na yawa ba, sai dai mai fatar hakan ya yi.
Takamaimai, me yasa baka da ƙarfin gwiwa ko ba a gani a kasba cewa a yi tsari ko zai yi ya hana magudin zaɓen?
Ka tuna an yi zaɓe shekaru uku da 'yan kai da suka wuce wanda aka je kotu, kuma da yawa mutane suna ganin an yi abubuwa maguriri da an kawo sunayen wasu abubuwa a ce in kankuli zuwa yi wata ma karasa ba a zuwa sake irin wani abubuwa an yi ta yin su da yawa. Saboda haka a zahiri abinda za ka gani da abinda aka bari akwai gibi, sai dai gurin mutum ya ta fatan cewa haka Allah ya sa kan ya tabbata.
Baka ganin watakila sabuwar wato dokar zaɓe da ya sa yawa hannu ita ta ba shi ƙarfin gwiwa idan aka bi ta aka aiwatar kai da fata za a samu nasarar hana magudin zaɓe?
Kafin ne sani cewa a yanzu haka ma ana ta surutu akan ita kanta sabuwar doka, musamman wurin da aka ce duk ma ma'aikaci na siyasa wanda ba tsawon shi aka yi bai bari, wasu manufofin da bakin su masu fito sun ce su ba su bari ba. Ka gani, saboda haka daga yanzu kana ganin akwai shaidun cewa ba ta ki gaskiya watan kama a je ko ina. A jiya nan speaker din mu a Ingila ya yi magana cewa duk wanda suke da wannan suna kuskure saboda karin ta ko an yi zaɓen za su ki. To wanda a yanzu a irin wannan ma ba za a yi gargadi an yi magana da gaskiya ba, kuma ka ce mutum ya ce maka ga abin da zai faru kuma ka sa ran cewa kan zai faru, ka yi kaga akwai kuri a cikin harka abu.
Ambassador Ibrahim Musa kenan a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa, Murar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar, har yanzu muna Najeriya inda abubuwa suka fara tsada a wasu kasuwanni yayin da ake sayayyar sallar Idi. Daga birnin Badan ga Hassan Umar Tambuwal da cikakken rahoton.
A yayin da ilahirin musulmi ke harama bukukuwan sallah karama a fadin duniya, kayan abinci da abubuwan marmari da ma kayan sawa sun yi tashin gorin zabi a Ibadan. Madam Bola Kekelauma tana daya daga cikin masu sayar da kayan abinci kamar shinkafa, kayan girki a kasuwar Borija Ibadan.
The price of goodies festival is very costly.
Madam Bola Kekelauma ta ce farashin kayayyaki a wannan shekarar ya yi tsada sosai. Mutane na korafi a game da tsada, amma ba abin da za mu iya yi, za mu sai da kayayyakin a wannan shekara da tsada ne. Ta ce su ma da tsada sun kasawo, dole su sayar da tsada. Mr. Akindele Ariyo ya ce man girki ya kai naira 25,000 a yanzu, amma shekarar bara da ta gabata ana sai da jarkan man a kan naira 9,000. Kaga an sami ƙari da yawa a wannan shekara.
That big bite, 25,000.
Uwar gida Bomi Akintola mai sayar da takalma da jikunan mata ta ce komi ya yi tsada.
Everything has really gone up like times 3 because the dollar is on the high side now.
Bumi Akintola tace farashin komi yayi sama, farashi ya rubanya har sau uku. Ba mu san abin da ke faruwa ba, amma ta san da cewa darajar kudin Amurka dollar sun tashi sama a kasuwannin duniya, shi ya kawo tsadar komai kama daga kayan abinci har zuwa kayan sanyawa. Tace wannan tsadar ta yi sanadiyar rashin ciniki. Na yi kicibis da wata mata a kasuwar Amosun da ta zo yin sayayya sallah.
Sunana Adeoye Aderonke.
Me ya kauke kasuwa?
Mun zo mun saya duk abubuwan sallah ne, amma dai duk abubuwan ne ya yi tsada a kasuwa. Shinkafa na kwano ɗaya ana saida shi kamar 700, amma yanzu ya kai 1,200. Mai yanzu ya kai kamar 1,300.
Kamar kwalba ko galan?
Kwalba ne. Muka ce za mu saya nama kamar 2,000 aka yanka shi guda 7. Duk abubuwan ne ya yi tsada a cikin kasuwa yanzu.
To ke sai kayan miya kamar tumatur da tattasai?
Wallahi na sai gashi na a cikin nailan kamar ata yanzu ata yayi tsada. 1,500 ne na siya yana cikin leda aka. Ba mu san wajen da za mu ba a cikin Najeriya nan, wallahi abun yayi tsada da yawa kuma ba kuɗi.
Wannan tsadar kayayyakin sawa da abinci ya sanya masu bukata da yawa suna ta yin gunguni. Hassan Umar Tambuwal, Muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gai da Hassan, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba Yakubu Makeri ne daga nan birnin Washington DC yake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Makonni biyu da suka gabata mun faro wata hira da sakataren kungiyar direbobi na motoci 'yan kasuwa a Ghana a kan batun yawan hatsarin ababen hawa a Ghana, inda sama da mutane 700 suka mutu a cikin wannan shekarar kadai, kuma muka yi alkawarin ci gaba da hirar. sai dai mun jingidan da hira a makon da ya gabata saboda hatsarin mota da ya sanadiyar konewar mutane 20 kurmus a jihar Bauchi, Najeriya. A yau za mu koma ne akan hira da muka faro da Muhammadu Kana Abdulrahman, sakataren kungiyar ta masu motoci ƴan kasuwa a Ghana ta GPRTU, wanda yake mana fashin baki akan waɗannan alƙaluma masu daga hankali. Ga dai ci gaban hirar.
Kamar ni a matafi, ina da haƙƙin in kiyaye lafiyan, kiyaye rayuwar raina da sauran jama'an da ke cikin mota. Shi yasa aka ce wai speak up to advise drivers against. Ka bude mu da kai magana game da drivers da ke overspeeding, gudu ba sinka, tuki da raba na tuki yana harka da mobile phone salula a hannun shi while yana rike da steering nan, shi kuma yana cikin hatsari. Fasinjoji haƙƙi mu ne, mu ma mun ga wayannan duka mu muhimman direbobin mu nan nasiha don su iya su sauke mu gidajen mu lamuni lafiya.
Masha Allah, mu duba kasancewa GPRTU tana da ruwa da tsaki bisa harka na safa a nan kasar Ghana. Shin wasu matakai ne ko wasu shawarwari ne in yayi kuke baiwa fadar minista da ke kula da harkar safa domin ganin an shawo kan wannan matsala na hadari da ake cigaba da fuskanta wannan yanayi?
A kashin gaskiya, ministocin mu na Minister of Transport, Roads and Highways, mu da su muna meeting da'ima kai da kai. Saboda abin da muke gani kan hanya shine muke falkatin, saboda su ma su isu magance mu wannan al'amura don kasan a yi zama a samu daidaiton harka cikin aikokin motar mu. One, in ka duba road network mu, hanyoyin mu shi ma ana cikin wanda yake yana kawo hatsari da yawa. Inda mun samu hanya kaman Kumasi to Accra to Nkoko, yanda President Kufo a hinti style ya dualaze wannan road highways na ya kamata a yi muna wayannan,
bi ma'ana ya kamata da a fadada hanyoyin tituna ko wahasitan na birane ko
misali mota biyu na tafiya biyu na zuwa, ba a haduwa balle a ce an karo an rangama har ayi mutuwa da yake bai da
an yi taho mu gama
saboda in biyu na tafiya haka biyu kuma na dawowa haka, saboda mina na in form like motorway gagani ko lokacin accident mu na yi sauki gagani. Sannan gwamnati kuma bai yin bashi sosai da yawa, don saboda shi ma the more that accident happens, mafi yawan hatsarin motocin nan sai ga yana barin kasan ma na komawa baya. Gagani ko yau ne muke ciki, yau COVID ya zo, amma Allah na tuba wanda ya mutu kan COVID bi gawan shi bai lakantu ba, amma wanda ya mutu kan asari ina jin ana yana da wuya maka ka gane wani passenger ma kaman wani ne cikin wani mota. Saboda shi mu da Minister of Transport and Highways muna magana kuma muna stakeholders meeting all the time, mu da various council within our jurisdiction muna meeting, mun set up a committee da yake ya za a yi a magance hasarin. Domin our reporting da muka samu kan road traffic crashes da wasu abin da ya kamanci haka anan cikin kumashi da aka duba major mafi yawancin abin da ke kawo road accident speeding overspeeding kazamin gudi cikin metropolis da kuma highways, ka gane ko? Saboda shi ya kawo kan cewa a zamana a magance ya za a yi a rage hatsarin motoci kan hanya, ba iya kashe dai sam, amma dai ayi a rage ya zo kasa don saboda jin ciwon da ake yi ya yi sauki, mutuwa kuma da ake samu ya rage safai gaba daya, ya na zama marayu duka ya yi sauki. Shi yasa akwai stakeholders meeting da muke yi akai don saboda mu magance wasu wannan al'amura.
Matakan da ake ɗauka kuna ganin kwalliya na biya kuɗin sabulu?
Matakan da ake ɗaukan yayi, ya kamata kuma dai a re-emphasize of that point.
To anan ne kuma zamu da tsaya har sai sabon mako idan Allah kai mu, mu ci gaba da kawo muku hirar. Yanzu a madadin wakilinmu na Kumasi Hamza Adam da bakon namu Muhammadu Kana Abdulrahman da daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sauti. Baba Yako Makeri ne daga dan birnin Washington DC nike sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
To a gaishe ka ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga babba Haruna Bajoga da Yusuf Sani Tanduru. Suka ce muna jinjinawa kungiyar ECOWAS a bisa aiki da tan 10,000 na kayan abinci ga ƙasar Burkina Faso. Da fatan Allah ya sa sakon ya kai ga waɗanda aka yi domin su. Wasiƙa ta gaba ma ta haɗin gwiwa ce daga Jamila Ado Salati Goma ga Annabi Rajau da fatan Ado Salati Goma ga Annabi Rajau. Suka ce VOA Hausa dan Allah ku ba mu dama mu yi kira ga ƴan uwanmu matan aure masu cin zarafin mazajen su dan ba su samu damar yi musu dinkin sallah ba, da cewa ya kamata su ji tsoron Allah su daina domin shekarar bana kowa ya san halin da ake ciki na tsadar rayuwa. Shi kuma Shehu Adamu Rajau cewa yayi zabe na ƙara matsowa, ƴan siyasa kuma na ƙara kusantar talakawa, bayan a baya ba su yi hakan ba. To ya kamata dai kowa ya nuna matsayinsa, don haka Allah ya kai mu lokacin zaben lafiya domin bara gurbin 'yan siyasa su girba abin da suka shuka. Daga nan kuma sai wasiƙa ta gaba daga Kawo Mai Ruwa Bajoga ya ce salam VOA Hausa, muna addu'ar Allah maɗaukakin sarki ya ba mu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiyar za ta ci. Shi kuma Sani Mai Lange-Lange ya wuri cewa ya yi bayyana wani shiri da hukumomin Najeriya tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Sokoto suka yi na kawo 'yan gudun hijirar jihar Sokoto da ke samun mafaka a jamhuriyar Nijar don maida su garuruwansu ya yi daidai. Da fatan Allah ya sa shirin ya cimma nasara. Amin.
To a gaishe ki, lokaci ya yi na sauraron falalar azumi albarkacin watan Ramadan.
Sunana Muhammad Mustafa Gwadabe, na koyi da tarihi a Jami'ar Ahmad Bello University. Secretary ita International Organization of the Jania Brotherhood. Duniya gabaɗaya ta shiga cikin rikici na rashin fahimtar juna. Abubuwan da ya kamata ma a fahimci juna, mutanen da suke yadda da Allah suna bauta ga Allah amma duk an shiga rikici na rashin fahimtar juna. Wannan shi yasa muka ce to ya kamata Islam shi muka sa a gaba, ba bambance-bambance ba, ba rikici ba. Addinin musulunci ba abu ne da zaka ma mutum dole ba, saboda magana ka je kai jefa bam ko ka je kai yaki wani ko ka je kashi ko ka ce wani sai ya zo musulmi, dole ba aikin ka bane. To alƙiblan mu matasa ne, yara ƴan makaranta su taso daga university su fahimci cewa zama na university zaka yi zama da kowa, zaka yi rayuwarka da kowa, ko musulmi ne ko krista ne. Amma fahimci cewa ba ma tsakanin mu cikin musulmai ba, ko tsakanin mu da wanda ba musulmi ba, babu magana rigima. Na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu rayuwa da ta fitasa, rayuwarsa ita ce misali. Rayuwar manzo Allah kuma ta gwada mana cewa yayi zama da waɗanda ba musulmi ba. Saboda haka
to da fatan an amfana da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice.
Yayin da Rasha ke ci gaba da kai farmaki watanni uku kenan a jere, Amurka na nuna alhini ga 'yan Ukraine tare da goyon bayan gagarumin taimako ga Kiev daga Washington. Ra'ayoyin jama'a sun nuna manyan jam'iyyun kasar biyu na goyon bayan bukatar da shugaban Amurka Joe Biden ya gabatar ta neman dala biliyan 33 daga majalisar dokokin kasar a wannan makon. Ƙari kenan akan dala biliyan 13.6 na agajin soja da jinkai da 'yan majalisar suka amince da shi a watan da ya gabata. Har ila yau Amurkawa suna kuma goyon bayan kudirin Biden na barin 'yan gudun hijirar Ukraine su zo Amurka da kuma hanzarta shirin takardunsu na shigowa kasar bisa ka'ida. Kasar Nepal ta hana shigo da motoci, barasa da sauran kayan alatu don takaita yin amfani da kudaden ajiyar kasar, yayin da hauhawar farashin mai da shigo da abinci da suka samu asali daga yakin Ukraine ke kara kawo cikas ga tattalin arzikin kasar, wanda dama ke fuskantar koma baya sanadiyar annobar COVID-19.
To masu sauraro, da haka muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin. Sai kuma anjima idan Allah ya kai mu 9:30 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, inda za ku ji mu dauke da rubutu shirye-shiryen yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni da Hailu da shi kuma ya hada da kuma injiniyan mu ni Ibrahim Kalamu cikin Garba ke cewa sai sannan wassalam.